Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Kada ka manta shiri na gari ya waye nan Pastor Daniel Chiroma Jr. yana shirye kuma domin ya kawo mana wannan shirin. Pastor Danlade Maika da Pastor Audu su ma za su ba mu nasu goyon bayan a shiri na yau. Don haka kada ka yadda shirin ta wuce ka. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye, filin da muke kokarin nazari mu ga abin da manyan littattafan nan na addinai guda biyun nan suka fadi game da nufin Allah, wato Alkur'ani mai girma da kuma littafi mai tsarki. Muna kan darasi ne wanda muna duba addinin da Allah ya umurta wa Muhammad da mabiyansa su bi. Idan mai sauraro bai manta ba, muna kan nazari muna duba ina ne Juma'a ta fito, me ya kawo Juma'a, domin bisa ga bincike mun gane cewa asabar ne Allah ya umurta wa dan Adam ya kiyaye ya yi masa ibada a ranan, amma gashi kuma ranaku daban-daban suka taso. Mun kuma duba abinda yadda aka yi Lahadi ya shigo, mun gane cewa Lahadi ba dokar Allah bace, ba kuma umurnin Allah bace mu kiyaye ta, sai dai ra'ayin mutum ne ya kawo ta. Sannan kuma mun shiga nazari muna dubawa abinda kuma ya kawo Juma'a. Mun gane dai Juma'a jajibiri ne na ranar Asabar, wanda Yahudawa wanda suke ta yankin hamada makwabtan Larabawa sukan je su ci kasuwarsu domin tattalin hutun Asabar. To wannan ranar an kira sa ranar taruwa, saboda ranar nan mutane na zuwa makil domin sana'arsu kafin nan su wase. So muna kan wannan ne lokaci ya yanke mana, za mu dora daga nan mu ga kuma sauran bayanan da muke da su akai. So kaga idan kuwa ranar Juma'a wanda ake kiranta ranar taruwa, ko kuma jajibirin Asabar, saboda kasuwan da ake ci a ranar ne, wannan ta nuna a sarari cewa taruwan ba don ibada bace, amma don cin kasuwa da nishadi. Kuma bisa ga binciken kasuwan nan, akan gama cinta ne sa'an da rana ta yi zafi saboda zafin hamada. Shi yasa aya na 10 ta ce, sa'an nan idan an kare sallah sai ku wasu a cikin kasa, kuma ku nemi daga falar Allah. Wato aya na 10 na wannan sura 66 na Alkur'ani mai girma. Sannan kuma ta ci gaba da cewa, wato anan Muhammad yana kiran musulmai da su yi ibada kafin su wase bayan cin kasuwan. Ka gani da shike rana ce na cin kasuwa, idan an taru akan kuma kare kasuwan da rana saka domin saboda zafin hamada. To shi yasa Muhammad ya yi kira ga mabiyansa, kafin a wase daga kasuwan nan ya kamata su yi ibada. A gani ina son mai karatu ya fahimta da kyau, ranan taruwan ba domin yin ibada bane, amma domin kasuwa ne. Ibadar tana cin moriyar taruwan kasuwan ne. Don haka ina son masu kebe ranan Juma'a don yi wa Allah ibada su sani wannan ba doka bace daga Allah. Sai Allah ya ce wa Muhammad, kuma ka tambaye su daga Alkarya wadda ta kasance kusa ga teku a lokacin da suke ketare haddi a cikin Asabar, a lokacin da kifayensu suke je masu a ranar asabar din su jere, kuma a ranar da ba su yi asabar ba ba su zuwa gare su. Ka gani a nan a cikin Alkur'ani sura 7 aya 163, Alkur'ani sura 7 aya 163 tana kokari ta nuna cewa an umarci Annabi Muhammad ya tambayi mazauna alkaryar nan ya ji abin da ke faruwa game da kiyaye asabar. A lokacin da sun kiyaye asabar sukan samu kifayensu na zuwa musu domin su masunta ne, to amma a lokacin da suka ketare asabar kifayen ba su zuwa musu. Me Allah yake nufi da wannan? Yana kokarin ya tusawa Muhammad ra'ayi da kuma ganewan cewa shi kiyaye asabar yana tattare da albarka. Wanda ya yi biyayya da nufin Allah akwai albarka, wanda ya ki yin biyayya kuwa babu albarka a kansa. Ubangiji yana kuma jaddada mishi da cewa ya auna ya gani idan ko suna kiyaye asabar kifayensu suna zuwa musu, in kuma ba sa kiyaye kifayen ba su zuwa musu. To ka gani wajibi shi ma ya dauki darasi da cewa idan ya kiyaye asabar to albarkan Ubangiji yana zuwa falala, idan kuma bai kiyaye ba to ka gani albarkan ba ta nan kenan, ba ta zuwa kenan. Sannan kuma wannan umurnin da Allah ya umarci Muhammad ya tambaye su daga alkarya, yana son shi ne ya yi koyi darasi cewa rashin biyayya takan haifar da horo daga Allah. Sai Allah ya ce masa sa'an nan a lokacin da suka yi girman kai daga barin abinda aka hana su daga gare shi, muka ce masu ku kasance birai kaskantattu. Ka gani a cikin sura 7 din aya 166, sura 7 na Alkur'ani aya 166 ya kare jaddadawa wa Muhammad da cewa lokacin da mutanen nan da suke zama a yankin Hamada a alkaryar nan sun ki biyayya ga nufin Allah, sun yi girman kai ga barin abinda Allah ya hana su daga gare shi, sai Allah ya maishe su suka zama birai kaskantattu. Kamar yadda mun sani a cikin suratul Bakara aya 65 da 66 sa yayi maganan cewa Ubangiji ya maida wasu sun zama birai kaskantattu domin sun ketare haddi dan asabar. To kaga wannan ya sake jaddadawa taurin kai da rashin biyayya da nufin Allah shi yasa Ubangiji ya maida su sun zama birai kaskantattu. Me ake so Annabi ya gane a gurin? Ya gane da cewa lallai Ubangiji fa yana naciya, yana kuma umurni da a kiyaye asabar. In ba asabar ba, babu wata rana da Ubangiji yana umurni da a kiyaye ta. Bari mu ga dalilin da musulmai suka bayar na yin sujada ran Juma'a a wata takarda mai suna Comparative Index to Islam, wanda ya ce a wannan rana wato Juma'a Allah ya halicci Adamu, don haka musulmai ke karfafa Juma'a domin Allah ya halicci Adamu a wannan rana. Wannan ma ra'ayi ce ba umurnin Allah ba. Kaji kuma su ma nasu a ra'ayin kamar yadda masu lahadi suna ce ai ranar lahadi ne Ubangiji Yesu ya tashi daga matattu, shi yasa suna kiyaye ranar. A ranar ne kuma ruhu ya sauko kan almajiran Yesu. Nan kuma musulmai suna ce suna kiyaye ranar Juma'a domin ranar ne Allah ya halicci Adamu, don haka suna kiyaye ranar. To kaga duka waɗannan dai a cikin mako halitta da Allah ya yi da mun karanta daga baya can, Allah ya yi halitta kwana 6 amma bai umurta cewa to ranar 6 din bari a bauta mishi saboda ya halicci Adamu ba, amma rana ta 7 ne Asabar wanda yake jaddadawa cewa kowanne bil adama ya kiyaye. Mai sauraro, lokacinmu ya kai za mu dasa aya a nan, za mu ɗora a karo mai zuwa. Allah shi ba mu fahimta, amin. Ubangiji mun gode domin mun bincika muna nazari cikin kalmanka domin mu sansance gaskiya. Ka ba mu sanin gaskiya, ka taimaki mai sauraro da zai gane gaskiyan ya kai ga yi maka biyayya, da dukanmu za mu samu albarkanka ta dalilin darajan Isa.
So, could you send?
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurari kungiyan The King's Pathfinders bayan wakar su Pastor Danladi Micah Zebio da fili na sujada. Don haka mai tsoraro, kai kokari ka biye mu a hankali.
Ya haka taimake mu, kai mana ahuwa.
Mudubiya zaban
da muke sha,
mudubiya zaban
da muke sha. Don tauri kai dana damu, don tauri kai dana damu. Damu kesha,
mudubi azaban.
Damu kesha, don't tarry kai, dana damu. Don't tarry kai, dana damu.
Jika kai tatunani,
jika kai tatunani, jika kai tatunani, jika kai tatunani, jika kai tatunani, jika kai tatunani, jika kai tatunani.
Salamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa filin sujada. Mai magana Pastor Danladi Micah Jr. Za mu yi karatu cikin littafin Tessalonikawa ta fari sura 4 aya 13 zuwa 14. Tessalonikawa ta fari sura 4 aya 13 zuwa 14. Amma ba ni sonku da jahilci, yan uwa, ga zancin waɗanda sun yi barci, kada ku yi bakin ciki kamar sauran mutane waɗanda ba su da bege. Kama idan mun ba da gaskiya Yesu ya mutu ya tashi, kuma hakanan kuma waɗanda suka yi barci cikin Kristi, Allah za ya kawo su tare da shi. Kan maganan mu ita ce, ko akwai bege bayan mutuwa? Ko akwai bege bayan mutuwa? Bari mu yi addu'a. Allahn alkadir buwaye ne kai gagar misali, kai bango ne sha jingina. Dukkan mu mun jingina a jikinka, ka bama mai tsauraro zuciya na ganewa, ka fahimtar da mu da kalmarka na ganewa yadda za mu gane kalmarka har zuwa mu gane wannan kan magana. Ko akwai bege bayan mutuwa, don mu yi roko a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen. Ya ja hankalin mutane sosai, ya samu rukunin mutane ne wayanda basu ba da gaskiya ga zancen tashin matattu ba. Sa'annan zancen na tashin matattu har yanzu akwai irin wannan rudani a cikin koyisuwa na masu bi. Amma na son kai mai tsauraro ka kusanto cikin littafinka, ka dauki littafinka kusa tare da kai. Ina son ka yi bincike ka gane menene zancen ke ciki. Shi yasa mun samu kan magana bayan mutuwa. Akwai bege ko akwai bege? In babu bege, menene amfanin wannan rayuwa? Bulus yace, "Ma mutan sarakawa, ba na son ku da jahilci." Ina? Amma zancen waɗanda fa su yi barci, yace ko kadan ba za mu riga su tashi ba. Menene Bulus ke zance a ciki? Zancen matattu ne. Zancen waɗanda sun riga sun mutu. Shi yasa waɗansu mu idan an yi musu mutuwa, zaka ga wani yana kuka yana cewa ni to shikenan sai mun zo. Sai mun zo menene ma'anar sai mun zo? Mutumin ya mutu cikin rashin bege ne? Allahnmu yana son mu gane, idan kai ne bege, idan ka mutu, akwai bege ko babu bege? Mai sauraro, ina son ka gane a cikin littafin nan Tesalonikawa ya ja hankalinmu da cewa a cikin mutuwa akwai bege. A cikin mutuwa akwai cikakkiyar bege. Menene begen? Tesalonikawa 4:16. Kama Ubangiji da kansa zai sauko daga sama da kira mai ƙarfi da muryar tsarkin malaiku da kafan Allah, kuma matattu dake cikin Kristi za su fara sashi. Sa'annan mu da muke da rai mu wanzu tare da su za a fyamshe mu zuwa cikin gizagize mu tabi Ubangiji a tsararin sama. Hakanan kuma za mu zauna har abada da Ubangiji. Begenka kenan, wayanda sun mutu cikin Yesu Kristi su za su fara tashi. Wannan tashi ita ce ake kira tashi ta fari. Sanda sun tashi, wannan mutuwa da sun mutu, wannan ita ce mutuwa ta fari. Sanda Ubangijin mu Yesu Kristi zai zo, za ya busa kaho, wannan kahon za ta rasa kunnin tsarkaku. Wayanda suka mutu a cikin Kristi su za su fara tashi. Amma zancen mu wanda muke da refa, ayan tace mu ma za mu wanzu tare da su. Ya kai mai tsauraro, idan ka mutu cikin Yesu Kristi, idan dan uwanka ya mutu cikin Yesu Kristi, kada ka yi bakin ciki irin na wayanda ba su da bege. Mu muna da bege, kamar yadda Kristi ya mutu ya tashi, hakanan wayanda sun mutu cikin Kristi za su tashi. Mai sauraro, Bulus ya ja hankalin mutane, ya ce inda ba domin Yesu Kristi ya mutu ya tashi ba, da wa'azinmu ba ta da amfani. Don me ba ta da amfani? Domin Bulus ya hakikance shi ma za ya mutu. To idan babu tashin matattu, ina amfani kuma? To akwai tashin matattu. Hakika Yesu Kristi za ya tashi mu. Sanda an tashe mu, za mu hadu da shi a wannan tashi ta farko. Ko a mace kake mai tsauraro, ko lokacin ka riga ka mutu, za a busa kaho, kahon nan za ya tashe ka. Za a tashe ka daga cikin kabari, ko da ma ba abis ne ka ba, ko da ruwa ne ya tafi da kai, ko da ruwa ne ya tafi da waninka, ko da wuta ne ya kone dan uwanka, ko da ma baka ga gawan dan uwanka ba, wannan kaho za ya tashe shi. Za ya tashi, za a ce ma kogi ki kawo mutanen da kin halaka, wuta ki kawo mutanen da kin halaka. Akwai bege a cikin tafiyan nan. Shi yasa dukan wanda ke cikin Yesu Kristi, ko da ya mutu, mutuwarsa ta riba ce. Ko da mun mutu cikin wannan jiki, wannan jiki za a kubutar da shi, domin Yesu za ya busa kaho. Sa'an da ya busa kaho, mu za mu wanzu, za mu tarbe shi, za mu gan shi da idanu. amma su wayanda sun aikata zunubi su ne zasu mutu, zasu saki mutuwa, zanda sun mutu wanda ma suna nan matattu wanda sun yi zunubi ba za su tashi ba domin ba su mutu cikin Kristi ba. Kai kokari mai tsauraro ka mutu cikin Kristi, kai kokari mai tsauraro ka kasance daya daga cikin mutane wayanda za su kasance da bege, muna da bege na zuwa Yesu Kristi. Shi yasa Bulus ya ce ba ni son ku da jahilci ba. Mai tsauraro, kada ka kasance cikin jahilai, kada ka kasance cikin mutane da ba su sani menene za ya faru ba, amma littafi mai tsarki yana kunshe da abubuwa guda uku ne. Mai sauraro, littafi mai tsarki ya bayyana mana abubuwan da sun faru a da, da abubuwan da ke faruwa, da abubuwan da za ya faru. Shi yasa mun iya ganewa cewa bayan mutuwa akwai tashi, sa'an da an tashi za mu wanzu tare da Yesu Kristi, za mu zauna tare da shi, za mu yi zama na har abada a sararin samaniya, za mu tarbe shi, za mu gane yan uwanmu. Za ka iya ganewa ko dan uwanka Sulemanu ne, za ka ce ga Sulemanu. Idan dan uwanka Tabita ce, za ka gane Tabita. Idan diyanka Na'omi ce, za ka gane Na'omi. Wane ne kai dan uwanka? Dan uwanka ya mutu tun baka da rai, tun ma ba haife ka ba, za ka gan shi. Za ku zauna, za mu zauna tare da Yesu. Sa'an da za mu zauna tare da Yesu, ya kai mai tsauraro, za mu yi iriya, za a tashe mu. Darajar nan ne Yesu, sa'an da ya tashi matattu, mu ma za mu wanzu tare da su. Za mu yi tafiya ne, sa'an da mu yi tafiya zuwa tare, za mu ɗaukaka Allah, za mu ce ikonka da darajanka ya tabbata har abada. Akwai bege bayan mutuwa, akwai bege bayan mutuwa. Idan wannan ita ce fatanka, idan wannan ita ce begenka, ko za ka yarda ka sunkuya da kai, ka ja iyalinka kusa don mu yi addu'a, domin ko yanzu za ka iya mutuwa, amma ka yarda ka mutu cikin Kristi domin za ka tashi. Muna addu'a. Allah, mun yarda ka fara mana asirin bege. Kabari ba za ta rike mu ba, za an da an buza kawo za ka tashe mu. Ka yarda mu kasance masu albarka cikin tashin nan na farko, domin mu roko a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
An ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai. To, idan fa kana son ka samu ci gaba da karuwa a rayuwarka, ya kamata ka yi la'akari da irin mutanen da kake tarayya da su. To, idan ko kai tarayya da mutane waɗanda halayensu ba na gari ba ne, ba za ka samu ci gaba a cikin rayuwarka ba. Maimakon ka samu ci gaba, za su jawo ka su kawo ka inda suke. Idan za ka yi harka da mutum, ko da abokantaka ne, ka tabbatar wannan mutumin zai kawo maka karuwa a cikin rayuwarka. Idan ko kai tarayya da mutum na gari, zai dinga ƙarfafa ka domin irin ƙudurori da kake da su a rayuwarka ka samu cin nasara a kansu. Irin wannan mutum kuma bari ya kasance wanda yake darajinta ka ne da kuma irin halayya na gari da kake da su. Idan kana tarayya da mutum na gari, zai ƙara maka ƙwarjini. Idan kana tarayya da mutum na gari, zai sa rayuwarka ta inganta. Duk mutumin da kai tarayya da shi wanda ya jawo ka ka faɗi, wannan mutumin bai cancanci abokantakanka ba. Akwai wasu idan suka yi tarayya da kai, suna kawo maka karayyar zuciya ne kawai, suna kuma ɗebe irin albarku da Allah ya baka. Ga irin waɗannan, ka guje su, ka rabu da su. Akwai labarin wani mutum mai ƙarfi mai suna Samson, wanda Allah ya bashi ƙarfi da basira da iko da kuma aiki mai girma. Amma irin mutanen da ya yi tarayya da su sai suka jawo shi har ga halakarsa. To, idan kana da tunani mai kyau, kai tarayya da mutum na gari, domin zai ƙarfafa wannan tunaninka mai kyau, ya kuma zai yi maka hanyar nasara a rayuwarka. Ya kamata kai la'akari da wanda za ka yi tarayya da shi domin ka samu ci gaba da inganta a cikin rayuwarka.
Iya abinda shirin ta sawaka kenan. Idan Allah ya sake kai mu wata zarafin, za mu ci gaba da wannan hidima. Idan kana da tambaya a shiri da ka fito sauraro, za ka iya rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Lambar wayarmu shine 0802841970. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har ga ƙarshen shirin. ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin duka, ina cewa Ubangiji ya saka da alheri. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ya yan zaki sukar nasa, sukan jin yunwa, amma wadanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.